Saka mai wuya.
Maganar abin da ake rubutawa akan takarda daban. Magana abin da yake faruwa a sarari daban. Misali, yanda aka faɗi wannan operation kan akwai maganar zance, akwai maganar aiki.
Yanzu ne na ga ban yi mamaki da aka kama shi bai. Idan har mutum ni na san abin da na sani, na san irin kuɗin da aka kakkashe a yaƙi da tsaro.
Kuma bakan ku da wannan lokaci da sa zuwa ga kowa a sabon shirye na tsakar mu. Muna fatan kuna nan kallau kamar da muke a nan Washington DC. Yau za mu kawo muku kashi na biyu na muhawara da aka gwaza tsakanin Sura Ashur Sharif, babbar kusa na kungiyoyin matasan Najeriya, musamman arewacin Najeriya din da kuma Barista Aliyu Abdullahi, wato hadimin shugaban kasa Muhammadu Buhari, dangane da wayar da kan jama'a da kuma aiki da kafofin watsa labarai na yan jaridu. Daga cikin abubuwan da za ku ji an taɓa a yau, akwai zargin cewa galibin duk maganganun da kungiyoyin tsaro musamman sojoji suke yi na cewa suna samun nasara kan 'yan ta'adda da ɓarayi da sauransu, abin akan takarda yake. Sannan kuma akwai zargin cin hanci da rashawa da ake yi dangane da irin ƙorafe-ƙorafen da ake yi suna fitowa daga su sojoji ɗin. To, ba tare da ɓata lokaci ba, bari in maida ku ga su baƙin namu. Da za ku ji shi Aliyu Abdullahi, wato lauya kuma mai wakiltar gwamnatin Muhammadu Buhari, zai fara da kare gwamnatin dangane da zargin da ake mata na cewa ba ta taɓuka komai domin magance harkokin tsaro a arewacin.
Sura Ashur Sharif, kaga ya yi dogon bayani dangane da abin da kai tambaya cewar me gwamnati ke yi, kaga wasu yanzu da amsa da aka baka?
Wato, kamar abin da ya faɗa ya ce yanzu a nan wannan Northwest cewar ga shirin tsaro da aka kakkawa. Wato, maganar abin da ake rubutawa akan takarda daban, magana abin da yake faruwa a sarari daban. Misali, yanda aka faɗi wannan operation kala hudu ɗin nan, idan har operations ɗin nan ana aiwatar da su ana yin su, me ya janyo har yanzu ake samun wannan kashe-kashen? Kuma in har wannan operations ɗin guda hudu suna nan, me ya kawo a ce ɗan jam'iyyar APC, wato memba a majalisar wakilai ta jihar Katsina, ya tashi fito ya jawabi ya ce su mutanen yankin su duk lokacin da waɗannan yara suka kawo musu farmaki su kirawo jami'an tsaro na Najeriya, amma jami'an Najeriya ba su iso ba, amma da sun kirawo jami'an ƙasar Nijar na tsaro sai ka gan su sun zo sun fafata da yaran sun kore su, amma jami'an tsaron Najeriya ba su ba. Abin da nake so ka gane a nan gurin shine, wato akwai magana zance, akwai magana aiki. Shi yanzu misali in ce maka ina jin yunwa, kace ni a bar shi an jima misali, ni na san irin yunwar da nake ji, kai kawai jinta kake a baki. So da haka ta ga ka'ida abin da ta suna maka shine, mu mutanen ƙasa da zahiri za mu yi aiki mu ga cewar ana ruguza waɗannan abu, ana kassara ƙarfinsu, shine za mu yi da cewar wannan operation kaza yana aiki, operation kaza yana aiki, operation kaza yana aiki.
A nan ji Ashur Sharif, idan muka duba cewar tun da aka yi Najeriya ba a samu gwamnatin da ta kashe zunzurutun kuɗi a shanin tsaro kamar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba, ko da ke na san satin da ya gabata ma kotun soji ta kori wani general da aka samu da cin kuɗin wannan operation din a wato tsohon GOC na Sokoto. Kamar misali, ba za ku shugaba Muhammadu Buhari uzuri cewa yana iya kokarin sa, amma wasu ne suke kaman kawo zagon ƙasa a cikin abin da ake yi.
Waye kawo da suke kawo zagon ƙasa? Waye kawo da suke kawo cikin zagon ƙasa?
Shi kamar wannan ji wasu misali da ya cinye kuɗin tsaro a Sokoto. Kaga shi ai ba Buhari bane kawo shi, wato ya bi mataki ne rake wannan matakin a gidan soja.
To, na yarda in wannan ai shi maganar zancen kuɗi da ake cewa an kashe. An kashe kuɗi, an kashe kuɗi, an kashe kuɗi. Shi Buhari soja ne, ya kuma san capacity da sojojin. Sau nawa yaran sojoji suka yi bidiyo suke watsawa duk ƙasar nan, koko duk duniya ma ake kalla social media, suna nuna cewar allowance da ake kamata ma a basu nasu ba a basu. Har sun yi bidiyo suna faɗa abinci ma suna samun matsala na abinci da sauransu. Sau nawa jami'an tsaron nan suna fitowa suna nunawa su nuna cewar ga irin bindigogin da suke amfani da su ga kuma irin bindigogin da yan boko haram suke amfani da su koko innan yaran yan ta'addanci wato karfin makamin su wa'innan yan ta'addai ya haura karfin makamin su sojojin Najeriya to ai kamata ya ce shi shugaban sai tsaya ya bididdigin kudin da yake kashewa ina kudin nasa suke ina kayan sannan na bin su a lokacin da gwamnatin gwamnati take magana ta siyo makamai tsohon minista na special duties wato SAN wannan oh my god mutum birnin Kebbi wanda ya minista gwamnatin Turaki Tanimu Turaki ya fito yace duk makaman da ake aiki da su a yau a Najeriya ya kalorance za a cikin 2018 ne nake so ko cikin 19 farkonta yace duka makaman da su gwamnatin su ta siya ne ichi idan gwamnatin APC ta ce ta sai makamai ta kawo invoice a kafa mai labarai fa wannan ichi yana kalubalantar su kawo invoice da rasin na siyan makamai ya gani ichi duk makaman da suke zuwa da ko wanda aka yi ichi order ce da su ne suka yi ta tun a baya kaga wannan sai nuna wajen to ina shi din nasa kudin da yake kashewa kamata yi in ya kashe kudin ya bi kuma barin fada mana guda daya mutane ba sa fahimta wani abu a gwamnati gwamnatin Najeriya tana fitowa ta ce a budget ta ce na ba wa ma'aikatar jami'an tsaro Ministry of Defense kenan na ba su mukaddara ta ba su naira biliyan 500 a wannan shekara misali nake baka amma ka je ka duba tun daga 2015 zuwa yau 2020 babu wata ma'aikata ta tsaro da aka ce ga kudin da aka fada budget din suka samu sama da kaso 30 na wannan kudin a wannan shekara na ɗan sanda IG ya fito da kansa ya fada
Farisa Ali Abdullahi Nasura ce ina invoice kuna da invoice din kusho kan yaki a Najeriya
yanzu ne na ga bai mamaki da aka kama shi bai kaga shi saboda idan har mutum ni na san abin da na sani na san irin kudin da aka kakkashe a yaki da tsaro a Najeriya kuma akwai zamanin da ya wuce lokacin tsohon shugaba Jonathan da ba zai ma iya ba kasar da za ta isa mishi da makamai gaskiyar magana kenan ka a kawo magana yan siyasa irin su Kabiru waye Kabiru suna Tanimu Turaki wanda suka cinye kudin Najeriya suka kwashe kudi sannan har mu zawo muna ma
wannan zargi ne kana da hujja wannan zargi
a point of reference muna nake in shi point of reference
abin da kake cewa wannan zargi ne kana da hujja ci kudi
yanzu nan zan ga maka ai
kuma ba kan washe masa hukunci ba
maka yanzu a looked shekarun da Jonathan yayi a ina ya sai muka man a ina aka sai muka man me yasa aka kule da suki na ake tuhumar shi har yanzu kudin da aka bashi a sai makamai aka raba aka yi siyasa da shi ga jami'ar PDP suka raba suka yi siyasa da shi mutane nawa suka karbi kudi 100 million ina zuwa ne duka zargi ne ina gama amma yan Najeriya ai ba za su manta ba ai kuma sojojin Najeriya ba za su manta ba mun san ina zuwa Hassan Kaina mai nan mun san lokacin da sojoji da suke yaki suke gudu suna yarda bidigogi suna shiga a kasar Cameroon suna kiran shi tactical maneuver mun san lokacin duk abin da ya faru bari ƙara gaya maka babu ƙasar da ta sayar wa gwamnatin Jonathan makamai a ƙasar America ita ce tafi da allies din saboda in America ba za ta sayar ma da makamai ba ba za ta bar ƙawayenta ƙasashe ƙawayenta su sayar ma da makamai ba akwai abu da ake kira Leahy Act Leahy Law wani doka ne da wani senator na Congress din America Senator Leahy ya kawo ya ce duk ƙasar da ba ta da records na human right na kare rajin haƙin bil adama mai kyau ba za a sayar mata da makamai ba a lokacin Najeriya ba mu da record mai kyau na rajin kare haƙin bil adama saboda haka aka hana sayar wa gwamnatin Jonathan makamai har kamanta a lokacin da ya ba wa wani tsohon shugaban kungiyar Krista na Najeriya Orita Japo ya ba shi kudi da jirgi ya tafi South Africa ta black market a sai kayan makamai da ya je sayan makamai daga gwamnatin kasar South Africa ta kama kudin ba makaman
ba makaman babu kuma ba kudin ba makaman so a ga mu a yaushe ne gwamnati janata suka saya a wani kasa suka saya makaman gwamnati janata ba su sai makaman komai ba amma zan baka misalin abin da muka saya anan da har sai da abin yaje National Assembly majalisar dokoki aka tattauna aka shama gogarmaya aka zan ga maka ka cinna labarin Super Tucano jet helicopters ne na yaki wayannan sabbin helicopters na yaki wayanda sai kasashen da suka ci gaba suke amfani da su shugaba Muhammadu Buhari yayin zun kudin yace zai amfani da kudin da ake kira kudin da ake sawa a excess crude account wanda yake ake a sovereign wealth fund a NSIA wanda ba sai yan National Assembly sun zo sun yi kudi ko kuma sun bada approval akai ba yace zai amfani da shi sai har su yan National Assembly suka ce a'a sai an kawo maganar nan yace no yana da damar yin amfani da wannan kudin domin yana so America saboda dalilin da yasa ta cire takunkumin da ta sa a Nigeria saboda Lehi Law akan sayar da makamai wa Nigeria ta cire shi a farkon hawan Abacha lokacin da ya fara meeting da Obama shi kanshi yanzu haka President Trump na yanzu na America shi ma yace ba da ma wannan niyya kudin na sayar yana nan aka ba su yanzu jiragen sun fara zuwa
to jama'a nan zamu jabarci a wannan lokaci a wannan kashi na biyu na muhawara da muke kawo muku da ake yi dangane da tabarbarewar shanin tsaro a Najeriya musamman a arewacin Najeriya din to in Allah ya samu mako na gaba zamu dawo mu ci gaba inda kuma za ku ji an tabo maganar wato tsare-tsaren da ake cewa sojoji suna yi amma ba sa samun nasara inda ake so a nuna cewa ai majinki ɗaya ne soja suke da shi wanda in yana mai duguri ba zai iya kai hari a katsina ba sannan kuma akwai tambayar da ɗaya daga cikin masu muhawara din zai yi na cewa me yasa su hukumomin tsaro na Najeriya ba su amfani da wayar ho wurin bin diddigin inda su wannan yan ta'adda suke kamar da aka yi a Ghana yanzu a madadin su bakin namu musamman shi Nasura Ashiru Sharif da kuma Barista Aliyu Abdullahi sannan kuma da shi Hassan Maina kai na wakilin mu kenan Abuja yanzu Mustapha Sakwato ne ke muku ban kwana daga Washington DC ku huta lafiya.